gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro barka da warhaka, muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin matanin gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 29 ga watan Disamba na shekarar 2021, zamu waiwaye ne da shirin da muka taba kawo muku akan ilimin jima'i.
Kai ke Zara, muna tafa da karin bayani. Mun saurare sai ayi mana afwan insha Allah mako mai zuwa. Zamu ci gaba da maudu'in tsoron saki, kasancewar wannan makon na waiwaye ne.
A cikin shirin namu na yau zamu yi waiwaye ne tattaunawa wakiliyar sashen Hausa da masu ruwa da tsaki akan ilimin jima'i da muka taba kawo muku a cikin wannan shekarar da ke karewa.
Daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a birnin tarayya Abuja wajen wakiliyar sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim.
Madalla, to a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i, koyar da yara ilimin jima'i na da matukar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani. Malama Aisha Usani, jami'ar sanin halayyar dan Adam ce dake aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness, ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu.
Ilimin jima'i na da matukar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma, ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe. Da yara sun fara wayo, yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'in su ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo, gizo wato internet, da waƙoƙi da fina-finai a television, kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu. Saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu.
To shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i, iyaye ne ko malamai a makarantu? Bari mu suma da jin ta bakin Hajiya Sadiya Tahir a matsayinta na uwa.
A zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba, ko kuma in ce lamari na jikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa ƴaƴanmu duk wannan, ba a makaranta ba, ba kuma a society ba. Kamar yanzu kina da yaro ko kuwa in ce gaba ɗaya mace da namiji, duk yanzu zamani ya canja, dukansu suna buƙatar a sa ido. Ke zaki gaya masa lokacin da jiki shi zai fara canjawa? Inda yanzu zamani ya canja, mace yanzu za ka ga daga shekara 9 mace take fara al'ada. To kafin wannan lokaci ya zo, ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo. Ga yanda za ta yi ta gyara jikinta idan ya zo. Idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki fadawa ki mahaifiya, ita ce ya kamata ta fara sani ga abin da yake tattare da ke, kuma ga tsaftan da ya kamata ki. Sannan kuma daga zaran kin fara gani wannan abun, kar ki yadda, ba ma sai kin fara gani ba, wani namiji ya zo ya dinga taba ki, yana taba hannayenki ko kuma yana daura ki a cinya, idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru. Haka zalika namiji, idan kaga wani ana maka abu kaza ana wani na taba ka ko wata tana fadin wannan karka ya dawo da wannan ka zo ka fada
Binta Zurmi da ke rayuwa a kasar Turai wata kuma ke da ƴa ɗaya kimanin shekara 9 ta yi mana ƙari da haka
zaki ga iyayen mu a lokuta da dama ma iyaye mata suka bai yarinya ko da karama ce yau wannan kawu yazo ta ruga ta je ta hau kan cinyen shi gobe wancan yazo ta hau kan cinyen shi baka san wani illa hakan ke yi ba a hakan akan samu waɗanda suke bata yara amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyan ka ko yaron ka cewa ya san cewa nan idan aka tabaki wannan bai kamata ba sai kiga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taba mishi nan ba kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja danka a jiki cine zai sa yaron ka koda irin wani abin ya kasance yaro zai iya bude baki ya gaya maka sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana dan karami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna koda an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba
to bari na dawo gurinki malama Fatima shin iyaye ne ya kamata su koyar da ƴaƴansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su mai da hankali akai ko an taba su bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro
kaman kaninin da muke tsince kanmu ne a ciki yanzu sai kaga yaro da zaka gani zaki ga yara ko sai an kai wasu shekaru 10 kafin a ce ko ta balaga ko mene yanzu tsinta musamman ƴaƴa mata sai ki gani daga shekara 8 kaga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adarsu me yake nufi ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da ƴaƴanta suke ciki ki fara sanin musu iyaya rayuwa take dan rayuwan kamar tana canjawa ne shekara tun ba su san komai ba za su dinga ganewa yaya za su dinga tsintan kansu akai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikinsu komai tana fahimtar da su akai
ga wata matashiya da na zanta da ita ta kuma shaida mun yanda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta
sunana Fatima Kabu shekaruna 17 a lokacin da na fara al'ada yanzu dai zai kai kamar shekara 3 a lokacin da na fara primary boarding school a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka kuma lokacin komawa mu takan faɗa min yaya abubuwan yake so a gaskiya da lokacin da na fara duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai ga shi abin da ya faru da ni amma ko lokacin ina wayo saboda kutin mama na ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana faɗa mana hakan nan sai kawai irin na boye wa mama ta har yadda sun so a ranar ba zan taɓa manta ba na dawo a makaranta ke na sai mama ta kira ni daki ta ce min kin fara yin period ko na ce mata in ta ce min to me yasa ban gaya mata ba kin san yanayin kunya bai bar ni na gaya mata ba ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba ita dai take tambaya ta to lokacin da dai na fara faɗa wa mama na kenan amma tun aka yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa
mana to bacin nan a lokacin da kika fara na san kafin fara al'ada akwai irin dan canje-canje da yawa kana a jikinki kamar a misali zaki gani ka dan fara nonuwa da kuma dan wayansu canji shin a cikin sauran kawayenki kuna irin hira da su ko kuma dai akwai kunya wanda baki iya gaya kowa
a gaskiya lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru kawaye na kenan sun fi ni a shekaru to su dai suka yi kuma irin koda ka gan su ne ke karama a cikin su amma duk da dai kunya dai bai banne na gaya musu ba amma dai su na san irin wata rana sai suke maka ko irin mun tashi a makaranta a makare in ka ce wani ka zo mu je Allah za su ce maka ai kai ba ai ba na san da ni amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ba wanda na faɗa yanayin abin ne dai ko irin kana da kunyayi
to Binta Zurmi kin dai ji Fatima ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata
to shin sai kin san ni ya fara ce akwai wani katanga tsakanina da mahaifiyata amma duk da haka akwai wani mataki da muka yi magana amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi ka ce a'a ga kaza sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina kokarin kawo canji duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza
shi to me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu
da saboda zamani ya canza Shamsiya idan baka nuna ma danka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekara ta 9 amma yanzu abubuwan da ta sani ta san tabi mai kyau ta san tabi mara kyau in kika tambaye ta in kika taba mata kafada za ta ce tabi ne mai kyau in kika dake ta a baya za ta ce tabi ne mai kyau nace duk ta samu ina nan ta gaya mu in ba na nan ta gaya wa malama ko wane ne ko mace ko namiji ne mata so zamani ya canza kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai zamu rage wannan cin zarafin da yayi addabi jama'a a cikin mutane da mutane kuma ba a iya bude baki a yi magana
madalla
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe bari mu koma wajen Shamsiya
to a nashi bangaren malamin addinin Islam Suleiman Nasir yayi mana nazari ta fannin addini
musulunci ya yadda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa saboda yana daga cikin tarbiyya ta mummuta ƴaƴan arewa ba a yarinya ta zauna babu hijab ba ba a yarinya ta zauna da kamammun kaya ba har ta fito wanda ba muharramin ta bai ganta duk wannan kauce wani abu ne na badala wanda yake a yanzu sai aka yi kwafin da wasu abubuwa na Yahudawa sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fajir shi yawa a ce aka fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsari-tsari dole namiji ya gante shawara wanda yake wancan ilimin da dan sauka kadan daga abin da aka nemi na fada wancan ilimin da aka sanar da shi idan macen an sanar da ita cewa kakkai kaza kace kaza in ce kaza al'aurata a waje take in ce kaza al'aurata a waje take in aka taba ta guri kaza kaza ne zai faru ai tana da sanin ilimin bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace zaka koya mata to kuma a baya in abin ya riga ya shige ta za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta shi yasa Bahaushe ce itiya ce tun yana danye ake rankwasa shi saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko wanda aka saukan masa da yin ibada shekara tara da kamata a ko a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne wannan abin in ka yi shi ba mai kyau bane har shi yasa addini ya sauka mana da cewa daga yaro namiji in ya shekara tara a fara kokawar raba shi da kwanciya a cikin dan kunsa ma kuma ta jiya ce mai kyau wanda yake idan ba hakan ba za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba wallahi ta yarinya ta girma shi kuma yana dan karami za ta dora shi akan wani abu wanda addini bai yarda da shi ba yasa ake ankarar da kowa ake nunar da kowa ake sanar da kowa yaro da babba kuma yaran nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai bane ba zai aikata shi ba amma in bai sani ba fa aka ce sai aka yi min zalin balaga ba kaga sai aikata saboda yadda balagar ta ta sauka wani daban wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara 15 wani sai ya kai shekara 18 aka yi mace ta ce sun kanta aka balaga shekara 11 12 13 to sai kasance ana tunanin sai ta kai 13 nan za ta balaga a 11 sai ta balaga kuma wata san wancan abin illa bane to in ta je ta aikata kada ai an cutar da rayuwarta domin ba a koyar da ita ba shi kuma duk abin da baka sani ba iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi
to an zo gurin malam ki a matsayinka na malami shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma
hakki farko na tarbiyya hakki ne akan iyaye haƙƙi na neman ilimi haƙƙi ne akan iyaye, har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilmantu ba su ma, to sai su dauki mutum su kai shi makaranta domin a ilmantar da shi. To abin da aka ce makaranta, akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajen su iyayen su suke ba su ilimi na addini, kafin su tafi ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu su haddace su sani su koya. Ba zai yiwu a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi, a inda dai aka kai mutum ya samu ilimi to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwarsa. In a gida ake ba shi ilimi to su ya cancanta su gaya masa, in ba su da lokaci ba su da ilimin suka dauki dukiyarsu don su nema don su ilimi, makarantar da suka kai ita ce ta kamata.
A lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo ƴaƴansu a jiki, wato ba su da lokacin ƴaƴansu, balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai, wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafinsu.
Gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin, gaskiya abin a tausaya mishi ne, a ce iyaye ba ku samu lokacin ƴaƴanku ba, malami ba fa shi ba fa taimako fa zai maka fa, haƙƙi ne na iyaye dole,
haƙƙi ne na iyaye ƙwarai Fatima. Amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana kan tashi ne ana nema, ana neman yanda za a rufa ma juna asiri. Sai inga su ma malamai suna da matakin taka, suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara, saboda idan har ka ce zaka koyar kamar ka dauki amana ne daga hannun iyaye ka daura ma kanka, so sai inga su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani
matakin
da za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan, saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu, ba sa samu a wannan zamanin, kuma ba komai ba ne yasa, saboda zamani yanzu ya zo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa ma kanka asiri ka rufa ma naka asiri. So abin da nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun, a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara. Babu wata magana kunya ko wani ko wani aka a buɗa ma yara kunne. Kin ga yarinya ta tun tana kindergarten Aisha wata rana ta zo da littafi, wai mama kin ce baby ta baki suke fitowa, gashi a makaranta an nuna musu ina ganin littafi da ɗauka na rufe. Na je na ce malamin su ya haka, na nuna mata na ce menene wannan, ta ce aisha sun wuce wannan littafin cincinu.
Wato har ma ta sani ma abin da ke wani kuma suke ganin cewa bai kamata.
Ni ina boyewa ina tunanin a shekarunta bai kamata ta san wannan ba. Daga lokacin sai na warware.
To kuma makarantu a irin kasashenmu na Afirka sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amurka da Jamus inda yarki ta yi karatu.
Za ki gani yaro ya san abubuwa kuma wannan yana tada mishi da sha'awa yayi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi, so yana so yayi ya aiwata ya gwada abin ya ga ya zai yi, wanda kuma garin haka ake samun akasi ga mace ta zo ta yi ciki bata san yaya za ta yi ba da sauransu. To baki ganin al'adarmu akwai bambanci tsakani
sai akwai sosai, amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu, gwamma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye, kuma kai ma kana nan kana kokkwafa mishi kullum kan ya zo bai sani ba.
Ya Hajiya Fatima ne kika ga
wannan maganar da take faɗa, kamar da muka yi maganar kasashe, muna maganar kamar maganar yake, ni ina magana akan Afirka. Afirka ma ƙasar mu Najeriya, bai gani tarbiyyar da taso wanda wayewan ba ɗaya ba ne, yanzu kamar ƙasashen da suka fi mu ci gaba. Aji ga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa 18 ya kai matakin da shi ya zai iya mallakan komai, shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu, wannan kasashen kenan. Wanda aka ga ba mu san da haka ba, muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi, saboda yanzu abu suke gani yara yanzu sun baci turu waya ma, yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga anita in dai ka saka data wai wasu iyaye sai ga kaman gata suka wa ƴaƴansu sun siya musu waya sun yi menene kuma ka sa musu data, wani talla ne ma ba kamata mu bi tallan, sai kaga kai ya shigo da kanshi. If you are not above no 18 don me yaran ne su ga ko 15 ne, ce bari mu gwada menene a cikin 18 din nan, kullum za su buɗe su shiga. Kin ga matsalar da ake samu, su kaman da kika yi magana ne a jabinci an riga muce sun riga sun zama kaman sun waye da wannan abin mu yanzu matsalolin da yake tasowa ne
to amma dawo kan batun da ita binta ta yi magana akai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda ɗan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu wani ma zaki ga ƴaƴan mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo ta gani ha yarinya ta fi gajini ga kaza saboda yarinya ba ta san meye ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin
to dole ne nake dada dawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴansu kaki yawanta ganin yara sun tafi makaranta me yasa za ku ba yara homework me yasa za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakanin su da iyayensu ne iyayensu sun me suke ciki ya ake koyarwa ta ina za su ƙara musu saboda ba lallai koyarwar ya zama iri ɗaya ba kika ga wata kila shakuwan ka da ɗanka yanda malami zai koyar yaron zai ji ne bare da ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce eh haka ne to gurup kamar ya shiga cikin kullin shi to wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye ne amana ne ƴaƴa a gare mu
to ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan adam ne ta ba da shawara kamar haka
to waɗanda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kaɗai ba ko malamai kamata yayi da iyaye da malamai dukan su biyu su ɗauki wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta ma na da muhimmanci da gina yaro saboda haka kamata iyaye da malaman makarantu su hada hannu dukkan su biyu su dauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimin koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samun irin yanayin yanda ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro ya san abin da yake bukata in jinin ya fara zuba me ya kamata yayi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to me zan ce su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu wato yara mata sun fi son su yi wasa da ƴan uwansu mata maza kuma sun fi wasa da ƴan uwansu mata amma da sun fara girma suna ƙara wayo za ka ga sun fara wasa da junansu to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taɓa ma wani ba kuma in wani ya taɓa wa ya kamata su gaya ma wani mataki ya kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'innan lalatan irin su fyaɗe ya sani saboda ya san da za a yi kare kanshi in mutum ya taɓa shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba kuma yana ƙara wayo hankalin shi na ƙara ƙaruwa ana ƙare mishi bayani irin su fyaɗe kuma kai mishi bayanin abin da yasa bai dace a yi ba in kuma kayi ga hukunci da kana ƙara hankali ana ƙara koya maka ana ƙara maka bayani ba rana ɗaya za a yi ba kullum ana ƙara maka bayani daidai hankalinka yanda zai ɗauka kuma ana ƙara tunatar da kai
kazalika shi ma Malam Suleiman ya ji hankalin malamai da su rike amana da aka danka musu
abin da za a yi wajen hankali da malamai shine a ji tsoron Allah wato ana shiga gona da dalilin faɗan wasu dalilai wasu yaran suna samun kansu a halaka wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yaran a jika domin dalata wannan an same shi da yawa kasance malami da lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da yi na rukuna na auratayya ko ku na rukuna na kare mutuncinta ko ku na sharuɗa na yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta to sai a shige abin da ya kamata a faɗa sai a zo da abu na son zuciya sai a ɗora yarinyan nan akan layin da bai dace ba sai kaga an samu mummunar fahimta ko ku an samu mummunar faɗa
to ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen tattaunawar tamu da ya mai da hankali akan koyar da yara sanin ilimin jima'i a madadin bakin namu ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi bi salam
lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Amma kafin mu kai ga daukan wayoyinku, ku shaƙata da wannan waƙar.
Ga kiran farko nan daga jihar Nasarawa.
To assalamu alaikum Hajiya, barkanki da waraka.
Alaikum assalam, barkanmu dai. Da wa muke magana?
Bashir Tela ne daga layin Nauyuka cikin garin Lafiyan Bari-bari.
To Malam Bashir, muna jin ka. Menene ra'ayinka akan maudu'inmu na yau?
A gaskiya koyar da yara ko kuma fahimtar da yara muhimmanci yanayin balaga da abubuwan da ne same su a lokacin balaga yana da muhimmanci sai iyaye su ga karantar da ƴaƴan su. Idan ba iyaye suna kokarin karantar da su ba, wallahi za a dinga samun matsaloli. Sannan makarantu ma yana da kyau a ce a samu wani shashi na karantar da yara da fahimtar da su illa da kuma muhimmancin yanayin halin da suke ciki na balaga. A tashi lafiya, Bashir Tela ne daga Lafiyan Bari-bari.
Mun gode Malam Bashir. Yanzu kuma sai jihar Kaduna.
Hajiya, barka da aiki.
To barka da warhaka, da muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rikatsa da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jin ka.
To gaskiya wannan tsari shi ne magana nan na sex education sannan? To gaskiya yana da kyau musamman ma irin makarantu na kusa da gida haka. Irin makarantar boko wanda za ki ga kuma ma ku a cikin littattafanmu na fikin su a hadari a su kawa'ida duk akwai bayani in mace ta kai mataki kaza in tana jini haila haka ga kwanakinta ga kaza kaza, to su kokari su dinga koya musu wannan. Kuma gaskiya ko wani makaranta wanda na ji daɗin wannan ita Hajjiya ne makarantar wadda akwai yarinya na makarantar wadda takan ce haka in an tashi makaranta takan ce maza su fita ajin na haka sai ta tara mata tana nasiha a irin wa'annan abubuwa. Wallahi mun ji daɗin wannan Hajjiya ta ci gaba wadda makarantar su ana kiran shi Jinobu Scholar da ke nan Abuja Road. To muna fata makarantu akwai manyan mata masu makaranta su dinga kawo da kansu suna ba ƴaƴan mata irin wa'annan shawara, akwai nasara da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma za mu zo kiran ƙarshe, za mu koma jihar Nasarawa.
To assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Mai magana dai Garba Sale ne, likitan radio na garin Abu Abundo mai jihar Nasarawa nan tsakiyar Najeriya.
To Malam Garba,
amma a gaskiya na ji daɗin wannan shiri ko kuma ce mun ji daɗin wannan shiri na tarbiyyar ƴaƴa mata. To a zahiri ƴan uwana sun ba da misalai, wato misali mu ba ma wai uwa kawai ba, uba ma ya shiga sahu na wajen ba wa ƴaƴa tarbiyya ta wajen gane menene muhimmancin hidiman rayuwarsu ta wajen jima'i da kare musu haƙƙi. Ya zama wajibi ga iyaye gaba ɗaya, kar a ji kunya, ya zama dai wannan daidai ne a ce an yi haka tunda wannan zamani ne na son zuciya da ake ma ƴaƴa fyaɗe. Kuma gaskiya za mu yi kira da cewa a sa subject, wato wani sashi a makarantu wanda za a rinka koyar da ƴaƴa mata da maza muhimmancin yadda za su fahimci rayuwarsu ta wajen jima'i. Wannan ya dace, ya yi daidai, domin mu ma kamar a nan karamar hukumar doma akwai an doma Qur'ani,
Malam Garba, ga lokaci nan
mata ana kuma ware ƴaƴa maza ana koyar da su, wannan ya yi daidai, da fatan za ku tashi.
To mun gode Malam Garba. Masu saurare da wayan Malam Garba daga jihar Nasarawa, muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni, sai kuma Mr. Chan da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A kasance lafiya.